Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Sannunmu da saduwa a sabuwar shekara ta 2025. Shirin zamantakewa da ke zuwa muku a kowace ranar Laraba yana tattaunawa ne kan hanyoyin inganta zamantakewa tsakanin al'umma da ke da bambancin addini, kabila, jinsi da sauransu domin samun zaman lafiya da ci gaban ƙasa. Sunana Zainab Babaji, ni ce ke jan ragamar shirin.
Zaman lafiya da dadi sai da shi zaman jama'a burina.
A yau shirin zamantakewa zai duba yadda rayuwar al'umma a Najeriya ya kasance a shekara ta 2024. Shekara ta 2024 wacce ta kare a jiya ta kunshi lamura masu dadi da masu tsauri da na bacin rai da na farin ciki. Alal misali, matsalar tsaro, garkuwa da mutane don karbar kudin fansa da kashe-kashe da shaye-shaye da ma wasu matakai da gwamnati ta ayyana a Najeriya sun janyo tsananin rayuwa wa wasu al'ummar kasar. Ko yaya tazara yake tsakanin talaka da masu wadata a Najeriya? Tambaya kenan da lewa wani dan gwagwarmaya, Zarihi Yusuf.
Wannan gibin ya dada budewa sosai yanzu, saboda a cikin wayanda da ake hangen su masu kudin akwai wasu matakai da gwamnati suka dauka. Ban sani ba ko rashin azanci ne ko ganganci ne, wayanda da can suke ma kaman masu kudin gabaɗaya an zabge su, an dawo wasu abin da Turawa ke kira middle class, gabaɗaya yanzu babu su. Saboda haka a Najeriya yanzu talaka ne kai can sosai ko kuma mai kudi ne kai. Kuma idan muka auna kudin sai mu fuskanci kudi ne na alal misali dangantakar kusanci ka da yan siyasa shine arziki yanzu a Najeriya, amma ba aiki ko kace talaka ya je ya yi zufa ya dawo gida da yamma da wani haƙƙin shi ba. Saboda haka abin da ya fi ya ku kenan. Adadin wayanda za a ce masu kudi ne ko kuma suna rayuwa suna samun biyan bukatun yau da kullum ya dade ragewa sosai. Sannan adadin wayanda za a iya kira talakawa ne. Talakawa kuma ba ma wai lallai akan mallakan kadarori ba, amma akan ci abinci da safe, a ci abinci da rana, a ci abinci da yamma, biya wa yaya kudin abinci, kudin makaranta, rashin lafiya ya taso a ji asibiti. To wayanda yin hakan ya gagare su, adadin su ya ninka iya misali ma a yanzu dai haka.
To wani matakai ya kamata hukumomi su yi la'akari da su kuma su kawo gyara ta yadda 'yan Najeriya gaba daya ma za su samu sauƙin rayuwa?
Na farko zan sa ran cewa gwamnati za ta dau mataki ta maido da wannan abin da ta kuma wannan matakin dauka, duk da cewa mun shugaban kasa yana tunanin ta cewa shi ba zai canza ba, kuma ba komai bane saboda akasarin ire-iren su ko an sai da litan mai 10,000 ba shafin su yayi ba. Saboda haka akwai wannan na farko. Na biyu kuwa ina jin zai zamanto da amfani musamman a fannin ba da tallafi ga masu kananan sana'o'i. Gwamnati da wannan muhimmanci kada a siyasar da wannan, saboda mai gudanar da dan kasuwanci shi ma ya samu ya dan lallaba watakila ya yi dubu mutum 2-5 aiki shi ma. To ina jin wannan zai zamanto da amfani in aka dau wannan matakan gaggawa zai taimaka tukunna kamun a dubu wasu.
Da Alhaji Salihu Abubakar daga jihar Nasarawa kuwa, wasu 'yan siyasa sun kara wa talakan Najeriya tsananin rayuwa. To waɗanne ƙalubale aka samu a cikin wannan shekara?
Wallahi ƙalubale da muka samu a wannan gwamnati na APC da farko babba shine tsaro. Ƙalubale da muka samu na biyu shine cire tallafin da gwamnatin ta yi na rashin tausaya wa talakan ta kowane gefe. Na uku, wallahi ba magunguna a asibiti kuma tattalin arzikin mu ya lalace. Talaka na cikin tsadar rayuwa. Sannan akwai daga ciki akwai manya marigin tsaron, ka duba kaman babban sanki kaman sankin goberuwa an kake shi, gwamnati ba ta san wanda sun yi wannan aikin ba, sannan gwamnati ba ta san shi da wannan mutumin yake ba, har an kake shi. Wannan ana nuna wa talakan Najeriya ba tsaro a gwamnatin nan, suna tsaron kansu ne kawai, sun damu da kansu ne kawai, sun ke saya ma kansu kayan morewa.
A ɓangaren al'umma fatun da kana ta miƙa yatsa a gwamnati ne
ta yi. Abin da al'umma kuma ya rike su yi yanzu mu daina zaben sai wani mu zabi wanda zai zama mana alkhairi kawai. Shi ya sa zan faɗa wa duniya an ce in ɗan uwanka ya yi laifi ka faɗa. Ya kamata mu rinka zaben mutanen da su zama mana alkhairi su kawo mana ci gaba. Abin da ya sa nake zaben Tinubu bai zama alkhairi ba, baya sauraron talaka, baya jin tausayin talaka, baya jin koke-koken talakawa.
To amma kuma akwai masu ganin cewa matakan da ya yasa sun dace kuma nan gaba za a samu za a ci gajiyan abinda ya sanya
to a kullum zai raba baji ana fada mana nan gaba nan gaba nan gaba wani gaban ne sun muna yara she kai kaba har yanzu ba samu gaban ba har yanzu muna cikin wahala kenan zamu kare wahala mu dawoma wahala wallahi wannan kariya ne idan da bazaina barin fada musu gaskiya tun kama mulkin Buhari ya wannan sunan bin wahala ɗan Najeriya suke kyawa
to ya za a samu mafita
mafita shine muna ta roƙon Allah ya kawo mana mai kishin kasar nan gwamnati mutumin da zai shugabance gwamnati yana da kishin kasar nan suna kira ga ɗan Najeriya yin zaɓe mai zuwa ya zo ba zaɓe mutumin da ba ruwanmu da addinin shi ba ruwanmu da nahiyar shi ba ruwanmu da shi kowane kabila ne mu yi ƙoƙari mu zaɓe shi duka yarjejeniya da adalci da yarda da juna kawai don ya gyara wannan Najeriya mu ci gaba mu rawa hairi
to a ɓangaren al'umma fa ta ina su kuma za su gyara kansu
eh da al'umma za su gyara kansu su yi hakuri da talauci yanzu masu shitinafin ɗin nan masu fata yayan mutane masu fagi a hanya duk talakawa ne wa'yansu suna cewa matsi da ya kai su duk matsi insha Allah wani lokaci zai wuce duk wanda ya sayi kayan shi sai da ya gada ba zai sayar muna cikin wannan hawa layin kuma gwamnatinmu ba su damu da mu ba.
Dan Allah ku